إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله بركم دوانا مريتينا لا ربا 26 ga watan Ramadan a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 26 ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Usaitu a cikin birnin Abuja kamar yadda sanarwa ta gabata yau ita ce ranar da zamu rufe wannan tafsiri na wannan shekara bisa ga kaddarawar Ubangiji. A bara cikin hikimar Allah muna karatu muna samun tambayoyi da haka muna karatu muna amsa tambayoyi. Amma bane cikin kaddarawar Ubangiji sai ajiya ne tambayoyi suka zo ga cikin a hannuna. Kuma kamar yadda aka saba dai bisa ga al'ada tambayoyin su muke fara amsawa sannan sai mu yi karatu. Sannan kuma bisa ga al'ada har ila yau ranar da ake rufe tafsiri ba a fiye yin dogon karatu ba dan haka yanzu kai sai zamu tafi zuwa ga amsa tambayoyi in mun samu damar mu gama tambayoyi har mu dan taba karatu kafin jawaban duk rufewa su biyo baya to haka zamu idan kuma lokaci ya cin mana to zamu amsa abin da ya sawwaka na tambayoyi karatu kuma sai mu hakura da abin da ya sawwaka to sannan kuma sai jawabai na rufewa sai su biyo baya. Tambayoyin suna da mahimmanci musamman an yi darasi tsawon na wata guda lalle ya kamata a ba wa mutane dama su yi tambaya akan abubuwan da suka shige musu duhu to da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amsa daidai
amin.
Tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalamu wa rahmatullahi yace malam mahaifinmu kafin ya rasu ya ba wa yayuna maza guda biyu kowanne gida amma akwai sauran ni da yayana guda daya sai kuma sauran yaya mata guda goma to amma kafin ya rasu ya rubuta wasiya akan gidaje guda biyu da ya bari cewa ni daya yayana daya sauran abin da ya bari sai a raba da kowa wannan raban yayi malam ko da gyara Allah ya maida malam gida lafiya
amin.
To na san abin da ya taso da wannan tambayar fassara fadin Allah madaukakin sarki da muka yi a cikin karatu ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiya lokacin wasiya na yi bayanai makamantan wannan la'alla su suka motso mai tambayar ya tambaya to a kaida gaskiya duk mutumin da zai ci gado ba a yi masa wasiya haka kenan maganar ku da kai da yayanka da ya muku wasiya cewa ku a baku sauran gida guda biyu wannan ya saba ka'ida mun karanta hadisin Abu Dawud manzo Allah yake inna Allah aqa kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata li waris Allah ya riga kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khairan al-wasiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ba duk mai gado ga algadan sa da haka yanzu duk magaji ba za a yi masa wasiya ba kuma shine malamai suka ce wannan aya hukuncin ta yanzu an shafe shi in dai ga magaji ne to ba a wasiya an gane ko to kaga wannan kuskure na farko kenan cikin wasiyar mahaifinku Allah ya ji kansa da rahama magana kuma wasu da yawa kyauta bai yi wa wasu ba nan ma an samu matsala wanda ita wannan matsalar ta farko ita ce ta haifar da wannan matsalar ta biyu yana ta kokarin yayi kwabarin din abin da ya faru ne a can yanzu idan mun dauka sauran ƴan uwanku wanda su an ba su gidaje sai suka yadda to kuma an ba ku gida to yanzu kuma maza an fitar da ku sauran mata kuma fa kaga yanzu akwai matsala kuma mu gane akwai bambancin kyauta da rabon gado a kyauta ba a fifita ƴa mace a ɗan namiji akan ƴa mace daidai ake musu an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ji tsoron Allah ku daidaita tsakanin ƴaƴayenku a wajen kyauta kuma annabi yace da zan fifita wani ma a cikin ƴaƴa akan kyauta to da mata zan fifita amma in dai a kyauta ce babu bambanci tsakanin namiji da mace a gado ne ake bambantawa lizzatari mislu hazzin unsayin to kaga kenan gidaje da mahaifinku ya ba ku su ma mata sai an ba su wannan shine an yi adalci sai an kalli kimar gidajen da komai nasu domin ba kawai a ce an ba ka gida ba a ba wani gida Abuja wani a tafi Kano a ba shi gida ai kaga ba kimar gidan Abuja ai ba dai take da kimar gida a Kano ba ko to dole gidajen ma in za a raba dole sai an san balu din su sun zama daidai to wannan shine cikar adalci daka idan yanzu ɗan uwanku sun yadda wannan raban da mahaifinku yayi kun yadda a tafi a haka matan mu dauka sun hakura su kuma waɗanda aka ba gida su ma yanzu su yadda ku sauran biyun a ba ku waɗannan gidajen to shi ke nan magana ta kare domin daman haƙƙin ku ne amma idan mutum ɗaya daga cikin ku yace bai yadda ba to sai an tashi duk wannan kyaututtuka sai an tashi duk wannan abin da mahaifinku yayi ku dawo da duk gidajen a zo a raba daidai da daidai ayi gado ma'ana mata a ba su kaso daidai maza kuma a ba su kaso bibbiyu wanda wannan shine adalci amma fa in kun yadda to abin da ya wuce ya riga ya wuce Allah ya sa mu dace amin ita tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace Allah ya kara malam da alaran ma lafiya amin Allah ya kare mu baki da yace malam yaya ake yin itikafi kuma kwana nawa ne mafi karanci kuma kwana nawa ne mafi tsanani ma'ana mafi yawanci to shi ma wannan na san abin da ya haifar da wannan tambayar mun karanta abin da ya shafi itikafi a karatu wala tubashiruhunna wa antum aatifuna bil masajid da kuma ganin itikafi ta zo duk da ban yalwata bayani sosai akan itikafi ba saboda galibi masail ne fiqhiya ba mu shiga cikin su sosai ba itikafi ba shi da mafi karancin lokaci kuma ba shi da mafi yawanci ya danganta ne da damaka ana iya yin itikafi na minti 10 kawai abin da ake bukata niyya ana iya yin na hudu daya ana iya yin na kwana 10 ana iya yin na wata daya duka kuma itikafi ba dole bane sai a ramadan ana iya yi a ramadan ana iya yi a wajen ramadan amma a ramadan ya fi falala shi yasa Allah a ƙarshen ayoyin azumi sai ya shigo da maganar sa sai malamai suka ce wannan ya nuna kamar Allah yana nuna kwadaitar da ayi itikafi a ramadan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisin nana Aisha cewa ya kasance yana yin itikafi a watan ramadana har Allah ya karbi rayuwarsa musamman a goman karshe sannan kuma bayan sa matansa su ma sun ci gaba da yin itikafi ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin yace mun karanta cikin suratul baqara aya ta 155 wala nabluwannakum bi shay'in to malam mutum zai iya addu'a kada Allah ya jarabce shi akan yace Allah ya bamu yadda zamu iya eh zai iya shi malam Allah wannan abin da ya jawo wannan tambayar mun zo magana akan addu'o'i wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb nace akwai addu'o'in da ba a yi na ta'addanci ko kuma a wancan lokaci na buga mana misalai mutum ba zai roki Allah ya ce Allah karɓi mutu ba wannan ta'addanci ne ba a roƙon Allah wannan saboda abinda Allah ya riga ya zartar ne mutum ba zai ce Allah karin tsufa ba a'a sai dai Allah ka riƙa min lafiyata duk tsufan da zan yi ya zama cewa in tsufa da lafiyata to wannan mutum zai iya wannan addu'a ko kuma ya ce Allah ka ƙawaita rayuwata amma ba wai karɓi mutu ba to ire-iren waɗannan addu'o'i babu laifi idan mutum ya yi su to haka wannan addu'ar ba za ka ci ba Allah kar ka jarabce ni sai dai Allah ka bani ikon cin jarabawa to wannan shi ne tunda jarabawar ma Allah ya riga ya fata cewa sai ya jarabci kowa to amma zai sauƙaƙa wa wani kuma tasa zai ta zama ta yi tsauri addu'ar ka za ta iya sa idan da jarabawar ka mai tsauri ce sai Allah ya sauƙaƙa maka sai ya mayar maka da ita mai sauki domin addu'a tana canja kaddara kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya tambaya ta gaba bayan sallama yace malam Allah ya karbi ibada Allah ya kara ma ilimi da basira amin sai yace dan Allah malam me hukuncin kiran Allah da sunan ubangiji shin bai saba wa sunayen da Qur'ani ya bayyana a matsayin sunayen Allah ba to na farko mu fara amsa menene ma'anar kalmar ubangiji kalmar giji a Hausa tana nufin gida shine Bahaushe yakan ce zaman giji sai mata ma'ana zaman gida sai mata to da haka Bahaushe yakan ce ubangiji yana nufin mai gida ko mai daki fassara ce ta rabba hazal bait, ubangijin wannan daki. In aka ce uba a Hausa ba tana nufin haihuwa a koyaushe ba. Da yawan waɗanda suke jin nauyin su faɗi wannan kalmar suna ji kalmar uba da aka faɗa ita suke hararowa, ai kamar an jingina wa Allah haihuwa kenan. A'a, an gane ko? Bahaushe yakan ce uban kaza, ma'ana jagoran abu kaza ko mamallakin abu kaza. An gane ko? Yanzu misali a ce uban dawa. Uban dawa me take nufi? Tana nufin wanda ya haifi dawa, dawa fa daji kenan, ma'ana shugaban mafarauta shi ne uban dawa. Ko? Akan ce uban gari, ma'ana shugaban gari, uban ƙasa, shugaban ƙasa, ba ana nufin wanda ya haifi ƙasa ba. To da haka kowace ƙabila, kowane yare suna da wani sirri na yaren, kamar yadda a cikin karatu ma na gaya mana haka, wanda wani na waje ba zai iya fahimtar sirrin yaren ba sai dan cikin yaren. Sannan mutane ana musu uzuri da abin da suke nufi ba abin da kai ka fahimta ba. An gane ko? Abin da suke nufi da shi ake musu hukunci ba da abin da kai ka fahimta daga wajensu ba. Allah ya ji kamar labarin gumi, an taba kawo masa ƙara yana alƙalin alƙalai. Wani ya kawo masa ƙara ya ce wani ne ya ce masa shege, ya yi masa kazafi. Domin kalmar shege ana nufin mara uba ko? Amma a zahirin lafazinta haka yake nufi. To amma mallam Abubakar Gumi da yake gogaggen alƙali ne kuma ya zauna a Kano, kusan yawancin karatunsa a Kano ne. Sai yake cewa da wanda ya kawo ƙara yake to in kai ba Kano ne, ko in wanda ya gaya maka shegen ba Kano ne, to ba ƙazafi ya maka ba yaban ka ne. Saboda su kana in suka ce shege suna nufin gwani, eh, wanda ya iya. Yasa a Kano ne zaka ji an ce wannan shegen mallam, ba ana nufin mara uba ba, ana nufin ƙwararre. A ji an ce shegiyar yarinya, ana nufin kyakkyawa, ba ana nufin mara uba ba. Shegiyar mota, ana nufin mai kyau. An gane ko? To wannan sirrin yare kenan, shi ne abin da Laraba suke kira asrarul lugha. Duk wani yare yana da sirri. Dan ka karanci yare a makaranta, akwai abin da baka isa ka sani ba game da sirrin yaren, sai ka je ka zauna cikin masu yaren. Shi yasa za ku ga waɗanda suke karanta yare akan lizumta musu su tafi ƙasar masu yaren su zauna, dan su zaɗa gogewa wasu kalmomin ba yadda ake karanta su a makaranta masu yare suke nufin kayan su ba. Wannan kenan. Da haka kalmar Ubangiji a wajen Bahaushe asali tana nufin rabba hadzal bait, mai ɗakin Ka'aba. Mai ɗakin Ka'aba ku shine wa? Allah. To ko Larabawa sukan ce rabbu ga Allah, kuma sukan ce rabbu ga mai gida, sukan ce rabbu ga mijin mace. Shine manzo Allah yake anta lidal amatu rabbaha, a wata riwayar rabbataha. Daga cikin alamomin tashin alkiyama, mata za su rinka juya maza kamar iyayensu ne da suka haife su. Shine anta lidal amatu rabbaha, mace za ta zama kamar uwa ga mijinta. Kaga maza sun koma sai abin da matan suka ce da su, su ne mutu biyayya kamar biyayya ɗa da uwa. Haka wasu malamai suka fassara. Sannan suka ce rabbul bait suna nufin mai gida, miji ko uban yaya. Shine wani mai waƙar Laraba ce idza kana rabbul bait bidduffi da'iban fashimatu ahli albayt kulluhum raqasu. Idan mai gida ya zama mai kiɗa da kalangu, to yaran gida dole su tashi masu rawa. Karin magana mai barewa ba ta gudu dan ta yira rafe. Kaifa ma yakunu almurabbi yakunu almurabba, yadda wanda yake tarbiya yake haka wanda ake wa tarbiyar shi ma yake kasancewa. To da haka dai wannan babu illa idan Bahaushe ya yi maka bayani dalla dalla ka fahimta. To sai mu duba mu ga sunayen Allah da suka zo a Qur'ani, akwai wanda ya saba wannan ka'ida? Wannan dai daman alafaji wannan Hausa ce, Ubangiji Hausa ce. To amma a Qur'ani akwai rabba hadzal bait, qul innama umirtu an a'budu rabba hadhihi albaldati allazi harramaha وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين هكذا لإلى في قريش الى في رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت ذاك عندي ذاك فسر هذا هو سيد ودنن عند اكا تي رب هذه البلده ده رب هذا البيت سيد كتي اوبنجيجن wannan daki ko ubangijin wannan gari ana nufin makka daki kuma ana nufin kaaba wannan bai ci karo ba amma idan kana jin nauyi kai zuciyarka bata kwanta ba a fadar haka kar ka fada domin ka'idar addini da ama yuribuka ila ma la yuribu duk abin da kai baka natsu da shi ba tunda ba ta aka dole sai ka gaya wa Allah wannan sunan ba akwai sunaye da yawa da zaka gaya wa Allah bar wannan gaya masa wani wanda hankalinka yafi natsuwa da shi an gane ko mutanen makka ba su yarda da sunan ar-rahmanu da Allah ba sai Allah ya ce ba matsala kulidullaha aw idurrahman in kun ga dama ku daina cewa ar-rahman din ku koma cewa Allah su Allah suka yarda da shi amma ba su yarda da sunan ar-rahman ba shi yasa lokacin da za a rubuta agreement na Hudaybiya da manzo Allah ya ce a rubuta bismillahir rahmanir rahim sai suka ce ba mu yarda da ar-rahman da ar-rahim ba a cire shi sai dai a ce bismikallahumma إن الله يقول وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب وذاك لي سنن دكجبي كنت أمك با بك نصدك فإيش ومصمن نحوسا برشي فتوان دك نصدش يتم بيعتك بيت السلام عليكم وعليكم السلام yace malam bayan gaisuwa malam wadda ya sha azumi saboda jini na haihuwa ciyarwa ne akan ta ko kuma biya jinin haihuwa da jinin al'ada duk hukuncin su hukuncin rashin lafiya ne duk macen da ta sha azumi sakamakon su ramuwar azumi za ta yi ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى waɗanda kaɗai suke ciyarwa alladhina yutiqunahu wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin da ta macen da ta sha azumi sakamakon jinin haihuwa ko jinin al'ada to ramuwa ce akan ta ba ciyarwa ba mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam yace Allah ya ƙara malam lafiya amin shin wai malam da gaske ne Allah ya halicci duniya dan manzo sallallahu alaihi wasallam menene ingancin maganar mai tambayar ya burge ni kware da kike saboda ni a ƙarshe sai ce menene ingancin maganar ma'ana kaga wayayye ne babu gida ji bane ba ya san addini ba a yi sai da ni sai da hujja ba abinda aka ji mutane suna faɗa a gari ba ko duk yawan su wannan baya taba zama hujja in duk duniya za ta haɗa ce ta faɗar abu amma ba aya ba hadisi shirme ne ba za ka bauta Allah da shi ba kuma bai zama hujja ba ƙarya ko mun dade wanda aka yi ana faɗarta duk yawan masu faɗarta ba ranar da za ta rikida ta koma ne gaskiya kamar yadda gaskiya ko mun kankantar masu faɗarta ko mun dade wanda ake ba a faɗarta ko mun nauyinta da ake ji wajen a faɗa hakan kuma ba zai taɓa sa ta koma ƙarya ba ƙarya tana nan a ƙaryarta gaskiya tana nan a gaskiyarta to a ka'ida ta addinin musulunci shi duk magana ba a yi sai da ni sai da hujja musamman maganar da ta shafi addini baka cewa eh sai da hujja a'a sai da hujja wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun ubangiji yace ahir kar ku faɗi abin da harshen ku yayi muku dadi na zance ku ce kaza halal ne kaza haram ne in kuka yi haka kun wa Allah ƙarya in dai bai faɗa ba kuma ku sani duk wanda yake wa Allah ƙarya ba zai taɓa samun rahama ba ba zai taɓa shiga aljanna ba shine ma'anar la yuflihun domin alfalahu shine alfawzu bil janna wan najatu min nar inna Allah ce kad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una wal ladhina hum 'anil laghwi mu'ridun haqqan sai sai ce ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun wannan shine fala to sai mu dawo mu bada amsa akan abin da ya faɗa wannan magana tabbas ana faɗar ta a gari cewa Allah ya yi duniya ne dan annabi amma ina aya ina hadisi ba wanda ya taɓa faɗa ya kawo aya ƙarshe idan ka ce babu aya babu hadisi ko ka ce ina hujja sai a naɗe tabarmar kunya da hauka sai a ce baya san annabi ina tabarmar kunya da hauka ni da na neme ka hujja ni da nane maka kawo min dalili li yadma inna qalbi dan inna sani ma in bi amma kuma sai ka fada ni da fada ai maki yin annabi ne wato kai a fahimta ka soyayyar annabi tana hukunta duk abin da ka yayo ka gaya masa ba inda soyayya take duk abin da ya zo baki na kawai in gaya maka duk a cikin so ne wanda wannan shi ya bayu yau har kazaman kalmomin da ba za a gaya wa mai mutunci ba ma suna iya gaya wa annabi saboda an ba su mummunar ka'ida wacce hankali lafiyayye ma bai yadda da ita ba ballanta na nafsi cewa wai da amma da atun nasara fi nabiyihim wa hakum bima shi ita madaha fihi wa hatakimi wansu ila zaki yima shi ita min karamin wansu ila zaki yima shi ita min izami haka al-burda ya fada musiri yace wai in dai baka ce annabi dan Allah bane baka ce Allah bane to kuma me ka gaya masa kuma ne wannan kuma me hadarin ta yana da yawa a garin Kano aka samu wani mawaki yana cewa annabi mun kama ka annabi mun damke ka sai da su kansu suka fito suna cewa wannan magana ba ladabi saboda a Hausar Kano in kace an damke mutum me yake nufi me laifi jami'an tsaro sun kama ka kace annabi mun damke ka to amma kar ku manta Busiri yace duk abin da aka ga dama a fada wannan yana cikin duk abin da aka ga dama to amma Alfazazi yafi shi hangen nesa yafi shi ilimi yafi shi fada daidai domin shine yace wala taqul fi shay'in min al-qawli waqtihi zin al-qawla in hawalta madaha muhammadi fa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'iz kar ka saki baki dan zaka yi ba annabi ba komai ake gaya wa annabi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Hassan ya musulunta Hassan mawakin Larabawa ne dattijo ne mai shekaru kan ya shiga musulunci shekarar 60 ya shiga musulunci yayin 60 shekarar 120 na lokacin da ya musulunta sai yazo yace da annabi na ga mawakan Larabawa sun sa ta gaba suna ta zagi kai mun izini an ka kare ka manzo Allah bai ce je ka duk abin da suka gaya min kamar yayin musu ba sai ya ce a'a je ka samu Abubakar ya gaya maka kalmomin da zaka faɗa kuma ya gaya maka dangin Larabawa domin ni duk wani gida da ka sani na Larabawa na hada jini da su to karka je garin rama mun zagi ka kuma zagan mun iyaye shi wannan ya nuna maka yabo yana da ka'ida sai ka je garin yabo kai zagi to da haka wannan ita ce ka'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai ake gaya masa ba sai abin da nasu ya faɗa ba wanda ya kai shi kamar Allah da ya halice shi ba wanda yake kaunarsa ya girmama shi kamar Allah da ya halice shi da kai ka tsaya a inda Allah ya tsayar da kai abinda Allah ya faɗa ka faɗa wanda bai faɗa ba ka ja bakin ka kai shiru wannan shine kaida kuma sau da dama su masu wannan suna daukar cewa yaban annabi kamar yaban kowa ne wanda kuma mun faɗa a karatu a baya akwai bambanci sauran mutane a yaban su ane musu ƙarya dan a daga darajar su amma shi manzon Allah dabi'un da Allah ya masa da kamalar da Allah ya masa na buƙatar ƙarya shi yasa ya tsaurara kakkuyi min ƙarya duk mutumin da kaji an zo ana yaban sa da ƙarya tawayayye ne ƙaryar ce ake so ta taimake shi yanzu kaji an ce da kai shehu ya sa jirgi ya sha mai a sama kaga rashin hankali ne to an san shehu bai da abin da zaka yi bai sai an masa wannan ƙarya kai kuma sai kake kai lalle shehu ba da amma ƙarya ce ƙarya ce da aka Laraba suka ce wa malhuliyu illa zinatun min naqisati yutammimu min husnin idza al-husn qasara wa amma idza kana al-jamalu muwaffaran ka husnika lam yahtaj ila an yuzawwara da kaji an ce ai wa mutum ƙarya dan a daga shi to ba daman bai da daraja irin yaban ƴan siyasa ne a ce greda katafila ai kaga an fadi ba ne in greda katafila kuma ishiridi ta ke nan mutum ya koma greda ya koma katafila to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamalalle ne cikin dukkan fuskar kamala wa ajmalu minka lam tara qattu ayni wa ahsanu minka lam talid an-nisaa kulifta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad kulifta kama tasha'u haka hasani yace kyakkyawa dai kamar ka ido na ba ta taba gani ba kamalalle dai kamar ka uwa ba ta taba haihuwa ba an haife ka kubutacce an halice ka lafiyayye daga dukkan wani aibin da dan adam yake da shi manzo Allah bai da shi yace kai ka ce Allah ne yace faɗi yadda kake so in yi ka ololuwa kenan yanzu dan Allah akwai yaban da yafi wannan
babu
akwai magana Allah ne shi akwai ƙarya a ciki babu duk wannan abubuwan da Hassani ya faɗa suna da dalili a nasi a baka ce Allah ya halicci duniya dan annabi wannan ko shakka babu baka da wani nasi da ya faɗa haka kuma karka dauka cewa an kafa wannan shi annabi ka ƙara masa daraja cutar da shi kai cutar da addinin sa kai ƙarya kai masa kuma a lahira an baka tuba ba sai kun yi hisabi yaushe na taba gaya maka haka a ina na taba gaya maka haka to wannan ita ce kaidar addini Allah ya sa mu kiyaye
amin
ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum warahmatullahi alaikum assalam warahmatullahi yace ya she ina yi maka fatan alkhairi da fatan Allah ya ra ya kara maka ya kara rayuwarka albarka amin sai ce malami ne na rike hannun mace ina azumi domin in taimaka mata wajen tsallaka hanya yaya matsayin azumi na azumin ka yana nan in ka ji sha'awa to gargwadon niyyarka da ita Allah zai hukunta ka mana in Allah ya dubi niyyarka manufarka ita ce taimaka to koda wani abu ya shigo daga baya Allah na iya yafe maka sakamakon wacce kyakkyawan niyya ta farko da kake da ita idan kuwa kawai da man kama hannun kai ka tsallakar da ita baka ji komai ba sai daga baka tuna to ai mace ce ka kama hannun ta to wannan ababul larura ne kamar likita ne ya taba jikin mace babul larura ne wa darura tubihul mahdura wa darura tuqaddaru bi qadariha a larura mace tana taba jikin namiji namiji yana taba jikin mace nana ummu aqiya da nana rubayya bint muawis dukkanin sahabbai ne mata sun rayu tare da annabi suka ce mun je yaki tare da annabi sau bakwai bakwai duk da mu akai waɗannan yakokuka sai mai ruwaya ya tambaye su yace to in kun je yaki ku mata me kuke yi sai suka ce kunna nudawil jarha wa naruddu alqatla ila almadina mu muke sawa masu rashin lafiya wanda aka ji wa ciwo mu muke sa musu magani ashe kaga ababul larura tun a zamanin annabi mata sukan taba jikin maza dan sa magani suka ce kuma wannan rubul qatla ila almadina mu ake tura dorawa gawawwaki akan jakuna da keken doki da kaza mu mai da su cikin garin Madina da haka wannan ababul larura kenan ya tambaya ta gaba yake assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya ba Allah ya sa malam ka cika da kalimatu shahada amin Allah ya sa mu cika baki daya da sai ce mutum ne yake da jinya na rashin jura tsayuwa idan yana sallah a zaune kan kafet zai iya sujjada ma'ana idan yana sallah a zaune akan kafet to in yazo wajen da zai yi sujjada zai iya dungura goshin sa a kasa amma tsayuwa ce ba zai iya ba sai ce to idan ya zauna akan kujera yayin sallah yaya sallar sa kaga in akan kujera ne in yazo sujjada kuma in ba sauka ba ba zai iya sujjada ba ya kafa goshin sa a kasa sai dai ya nuni ko ba ka'ida ta shari'a idan kana da larura ya zama ba za ka iya yin wasu abubuwa ba na shari'a to iya waɗannan abubuwan kai su aka yafe maka sauran da za ka iya sai ka yi idan mutum tsayuwa ce ba zai iya ba to tsayuwar kawai aka dauke masa da an yi kabbara harama sai zaman sa idan an gama duk abin da za a yi an yi ruku'u in zai iya ruku'u sai miƙe tsaye sai ya ruku'u to sannan ya cika sauran sallar sa gurgurdan yadda zai iya nana Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da girma ya kama shi yayi kiba to idan zai yi sallah ta dare idan yayi kabbara baya iya jura tsayuwa a lokacin da yayi kabbara har ma sai ya zauna sai karatun sa gaba ɗaya a zauna amma idan yazo inda zai yi sujjada sai ya miƙe tsaye a zai yi ruku'u kai sai ya tashi tsaye sai ya ruku to kai ma da idan ka zauna akan kujerar in an zo sujjada zaka sauka daga kujerar ka kafa goshinka kasa kai sujjada to ba matsala an gane ko saboda ita sujjada zaka iya tunda zaka iya Allah bai dauke maka ita ba zaka mu kula da wannan kwarai da gaske a madadin haka a madadin ka sa kujera wanda kujerar kila ta iya hana kai yin sujjada kuma ita sujjada zaka iya to wanda kai a zauna a kasa akan carpet kaga dai tsayuwa ce da mun ba za ka iya ba sai kai a zaune dama hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah ce salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'ida kai sallah a tsayin ba za ka iya ba sai ka zauna to amma duk abin da za ka iya Allah bai dauke maka shi ba abin da ba za ka iya ba shine Allah ya dauke maka ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace ina hukuncin sayan hannun jari ko yin ajiyar kuɗi a conventional banks masu ba da bashi da ruwa da kamfanonin haram kamar na caca giya ƙwallon ƙafa da makamantansu alhalin akwai bankuna masu tsari irin na musulunci a gari yin haka haramun ne matuƙar akwai bankunan da suke gudanar da tsari na musulunci babu riba kuma ba sa bada bashi ga masu aikata sabo to haramun ne ka je bankin da yake bada riba kai ajiya ko kuma ka je bankin da yake bada bashi shika ga masu aikata sabo fa kai kudin ka ta domin in kai haka ka ce maki barna kuma ka ciyar da riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma ita riba duk abin da ya alaka da ita sinanne ne la'ana Allahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi Allah ya tsine wa mai cin riba wanda za a bashi interest ya ci to Allah ya tsine masa mukilahu wanda zai bayar a cin shi ma Allah ya tsine masa kai ne kai ajiya kenan wa katibahu haka duk masu rubuce rubuce a bankunan da ake mu'amala riba to su ma duk sun shiga wa shahidai haka lauyoyin irin waɗannan kamfanonin an tambaye shi Muhammad Nasirul Addini Al-Albani aka ce to me gadi fa shi fa gadi yake yace ai ya fi kowa shari shi ya fi kankanta albashi kuma shi ya fi shari domin shi yake tsara duk waɗannan din suke tsayarta su da babu shi ba za su Allah ya sa mu dace da haka mu yi kokari mu daina kasala da nauyin jiki wajen yin abin da ya kamata sai dai idan ya zama ababul larura wannan kuma da baka amma in babu larura to lalle lalle musulmi ya tsaftace dukiyarsa ya san ina yake samun kuɗi me yake ci domin abincinka yana da alaka da ibadar ka karba ko ake karba ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace ya shek mutun ne kayan sawarsa suka mutu ko suka yage sai ya mayar da su tsumma na goge goge hakan daidai ne ko akwai matsala ba matsala idan riga ta tsufa ana iya maida ita dasa ana iya maida ita tsumma ai goge goge da ita wannan babu laifi ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum assalamu wa rahmatullahi yace tambaya ta ita ce shin ko yana halatta musulmi ya saya ma kirista ruwan sha ko ya bashi kyautar abinci ga azumi shin kyautatawa ce ko kuma ba da gudunmawa ce ga saban Allah taimakon kirista taimako na yau da kullum ba wanda ya shafi addininsa ba wannan akwai lada ka ba kafiri abinci ya ci akwai lada ka bashi abin sha ya sha akwai lada ka bashi tufafi ya sa akwai lada amma ka bashi gudun mawakkin su ne ce zunubi ne saboda wannan taimakon sabo ne to haka hukuncin cin abincin su yake kirista ya baka abinci na yau da kullun ka ci ba laifi amma abincin kirsimeti to wannan na addini ne ba a ci bisa ga ka'idar wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan kamar yadda mun karanta a cikin karatun ba kuma ta ba asar dinna na Aisha ko wajen fadin Allah إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فشكم وأنهم بيانان ابن كثير يكاو أثر إنا نائشة أنتم بيتا زاء شعبين تنكر سميتة تجيباما كما حرام نيتي أما دكا نموانا أبن دبا أبن تبا ما نابا واند أكا جير كابا باواند أكا ين كابا wannan ana iya ci kamar alawa kamar kayan marmari da sauransu mun karanta inda kuna bibiyar mu Aisha ta yi wannan fatawar kuma wannan ita ce fatawar malamai takarda ta karshe mai takardar yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ma lafiya da imani amin Allah ya kare mu baki da yace dan Allah ko yana halatta miji ya saki matar shi sanadiyar baya jin sha'awarta tambaya ta farko kenan sai ce kuma ba sa jituwa akan abubuwa da dama incompatibility sai ce didda gwargwado tana kokari wajen yin ayyukanta na kula da gida amma wallahi ba na jin sha'awarta malam ko akwai haƙƙinta a kaina idan na sake ta dan Allah ina neman shawara saboda duk bana jin santa amma kuma bana san Allah ya kama ni da laifin ta idan na sake ta ko idan na kasa mata adalci to da farko maganar cewa mutum yana da zunubi in yi haka ba shi da zunubi yadda ba dole ne kai aure ba kuma ba dole bane ka zauna da mace ba an gane ku ka'idar shine ba cuta ba cutarwa fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan Allah yake ko ku rike mata da kyautatawa ko ku sake su cikin girma da azuki kar ku cutar da su wala tusifuhunna diraran li ta'tabu kar ku rike su kuna cutar da su in kun yi haka kun ketare iyakar ubangiji to amma la'alla barin ba ku wadansu shawarwari ina tsammanin ita kadai ce galibi idan namiji ya dade da mace daya tana fita daga ransa kai ma kana fita daga ranta
kada lada
an gane ko to irin wannan abin da zai cire maka damuwar daga rai ya dawo maka da san ta sabo kara mata abokiyar zama an fahimta bari mu mana misali kila yadda zamu fahimta shi dan adam haka Allah ya dabi'arsa yana da kosawa dan adam Allah yake yana da me
kosawa
ku tambayi waɗanda suka dade da mata dai dai zaka ji suna cewa sun zame musu mamu haramai sai wata kaza sai wani sai ai shekara ma ba a saji ba a kwance ana kwance gado dai ta taba fiye taba ta amma bai ji komai ba saboda me an dade an saba da juna karamin misali wani abinci ka fi so a duniya ko same shi ka dume shi kai ta ci kullun kaga yadda zai zame maka sai yayi ne sai yake shi ka wata ran sai ka ji warin sa baka so kanshin sa baka so wannan shine abin da ya faru a kissar banu isra'il ana kawo musu nama fa daga aljanna ana kawo musu zuma daga aljanna amma suka ce lan nasira ala ta'alin wahid abinci dai ya ishe mu fad'ul lana rabbaka ce ubangijinka yubayyin lana ko fad'ul lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adatiha wa basaliha su da ake kawo musu nama ake kawo musu zuma amma sai suka ce a kawo goruba a kawo kata saboda shi dabi'ar dan adam haka take in ya ci mai dadin ya ci mai dadin ko mara dadin ya ci to zai dawo wa mai dadin da ne da nishadi yana karsashi ina fata an gane da ka shawara ta farko da nake ba ka kenan lalle ina kyauta zatan yau da gobe ce ka sa Hassan naka ya mutu a ranka to inda zaka samu wata matar ka kara mata abokiyar zama to insha Allah nishadi zai dawo maka karsashi zai dawo maka wannan shawara ta farko kenan shawara ta biyu idan ba zaka kara aure ba wani lokaci a rinka bawa juna iska ku tambayi mazan da suke tare da matan su da mazan da suke tafiya in sun tashi dawowa ya shautin su yake duk mutumin da ya tafiya bai dawo ba ya dade bai ga matar sa ba ko mun tsufarta in zai dawo ji yake wajen amarya zai je sabuwa saboda wannan ai iskar da aka bawa juna to wani lokaci ka rinka dan ba ta iska ko ka dan yi tafiya ko ita ma ta dan yi tafiya a dan kwana biyu ba a ganin juna to insha Allah in an dawo irin wannan yana dawo da shauki yana sabunta nishadi to wannan kenan sannan kuma a ba ta shawarwari ita kuma na kyautatawa da wasu abubuwa wani lokaci rashin kyautatawa abokin zama yana sa kaunarsa sai ta fita daga zuciya ita ba matar da za a same ta a ba ta shawara lokacin da kuke aure da mijinki yaya kike a wajensa ya kike ganin kula da yake baki ko ke kuma sai ki duba ki ga ke kuma a lokacin me kike yi domin wani lokaci matanmu musamman na arewacin Najeriya suna da nasu kuskuren shine da yawan mata idan suka haihu da maza sukan rage kula da kansu sai su ringa ganin ai an zama daya yanzu wa zan yi wa kwalliya na zama shi ya zama ni to akwai matsala ba yadda za a yi mace ta zama namiji to amma da mu kika daina kula da kanki kika daina shafa turare kika daina kwalliya kina ganin kin tsufa saboda kin kai shekara kaza ko kin haifi yaya kaza to dole mijinki zai ringa miki kallon kamar ba mace ba kamar wata namiji namiji an gane ko yasa zaka ga matan Larabawa ba sa taba tsufa a wajen mazajen su da irin matan India yanzu zaka iya dauko ba Larabiya ko ba India ai shekara 60 amma ka zo ka gwada ta da ai shekara 30 anan ka ga ta fi ta kyau saboda me kula saboda su ba sa taba jin cewa sun tsufar da ba za su sa turare ba sun tsufar da ba za su gyara jikin su ba wannan yana cutar da yawa daga cikin matayen mu kuma wannan yana da cikin abin da yake sa da yawa mazan ku su rinka fita waje suna kallon wasu matan zaka ga wata matar da wani namijin yake kulawa a waje ba ta kai ɗaya bisa goma matarsa ta gida ba, amma me yasa tafi dauka hankalinsa abu ɗayan biyu ne ta gidan ya saba da ita, haka yana neman canji. Allah da ya halicci maza ya san me ya halitta fa a cikin kayansa, a cikin bayinsa. Tunda Allah ya halatta wa maza su auri mata hudu, to ya san me ya halitta a jikinsu. Haka ɗan namiji yana da irin waɗannan halittar wanda dole mu sai ta kula da su. Wani lokaci su mata sukan ɗauka cewa da zarar namiji ya ce zai ƙara aure, to kawai wai su sun gaza ne. Ba gazawa ba ce, halitta ce, haka Allah ya yi ɗan namiji. Wata sai ta zo ta yi ta kuka, me na gaza maka, me na kasa maka, ba abin da kika gaza masa, ba abin da kika kasa masa. Yanzu mutum yana cin nama, amma zai ga ɗata kuma ya bar nama ya ci ɗata. Koshiye da nama, gundurar ta naman yin, saboda ɗan adam yana buƙatar ne canji, canji, musamman ɗa namiji. Iyayenmu mata ku fahimci wannan sai ku samu sauki. To a ƙarshe shi ne shawarar da zan baka, idan duk ka bi irin waɗannan hanyoyin ka tabbatar ba za a samu sauyi ba, zuciyar ta ƙi ta komo, soyayyar ta riga ta gama mutuwa, ta gama fita, to ɗayan biyu ake. Kuma dukkan waɗannan abubuwan daɗinsu wanda za a gudanar na addini ko na rayuwar aure, za ka samu manzo Allah sai da ya fara gwadawa don a ɗauki samfil daga wajensa. Ubangiji ya ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Duk lokacin da mace ta gane mijinta ya kosa da ita, ya gaji da ita, mace tana iya fahimtar haka, ta tabbatar yanzu ba a gabanka take ba, to sai Allah madaukin sarki ce tai maza ta je ta nemi ai sulhu. Sulhun nan shine ta sariyawa da mijinta wani haƙƙi. Idan da ita ta hana shi aure, ita yace tsoro, ta ce na baka damar yi aure, ta ma nemo mar, to zaka ga namiji ya dawo yana ashe ma wancan abokiyar tafiya ce, to sai daga mata kafa. Ko kuma idan kayan sallah ya saba sai ya baki miliyan 1 wajen hada kayan sallah, ki ce bana ma ba sai saban ko sisi ba, wallahi alhamdulillah ai ka dade kanai, Allah ya saka da alkhairi, to zaki ga yayi fara. Nana Sauda bintu Zam'a mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, kusan sa'ar Annabi ce, shekarunta sun yi yawa, sai ta tabbatar ta fita daga zuciyar Annabi. Yanzu manzo Allah ba ta ita yake ba, kuma ta san Allah ya bashi dama da ya zauna ya cutar da ita gwanda yayi ne ya sake ta. To sai ta maza ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta ce masa ya ma'aikin Allah, ni yanzu abinda nake so da kai musasanta, ni a daina rabon girki da ni kwata kwata kwanakin girki na ba Aisha, ni kawai ka banni haka ina amsa sunan matarka, ko ka mutu ka banni, ko in mutu in barka. Shikenan, tun daga nan sai magana ta kare. Da haka Annabi idan ya zo ɗakin Aisha a madadin ya kwana ɗaya biyu yake yi, da na Aisha da na Sauda, shine Aisha take cewa ban taɓa ganin mace mai wayo ba, mai iya zama da miji ba irinta, domin da ta rasa duka, wadda ta rasa rabi. Amma yanzu wata ta san fa mijin ta zo masa nan, kirji yake ya faco ta, amma kuma yanzu za ta rinka matsa masa, sallah ta zo ana cikin wahala, to ai da mamma bara ma ba kai mun kaza ba, to bana sai ayi ke da kika zo nan ya gaba ki dabarun rayuwa. To da haka dai wannan shine abin da ya kamata. Allah madaukakin sarki ya samu dace, Allah madaukakin sarki ya sa yadda muka wuce farkon wannan karatu lafiya, mu ga ƙarshen sa lafiya. Muna gode masa bisa ga wannan ni'ima da ya mana, duk abin da muka gudanar na alkhairi Allah ya sa mu yi tare a cikin lada, waɗanda muka yi kurakurai kuma Allah madaukakin sarki ya ke mana. To ni dai na zo iya gaba ta, ina ganin na cinye lokacin da baya da buƙatar in yi karatu, karatu ba zai yi ba. Amma kafin mika damar magana da Allah ga malam limamin wannan masallaci mai albarka Malam Umar kenan, to ina jin zan gudanar da marabtar wasu daga cikin manyan baki tare da yin watansu bayanai takaice, tare da miƙa godiya ga ɓangarorin da ya kamata a gode musu bisa ga ka'idar Allah maɗaukakin sarki cewa duk wanda ya maka alkhairi ka kyautata masa, kai masa addu'a ko da ba za ka iya masa sakayya ba, hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Manzo Allah kuma yace man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah, duk wanda kuma mutane suke masa alkhairi baya cewa na gode, to ko Allah ne ma ya masa baya godiya, domin Allah din zai maka alheri ta hannun bayinsa yake biyo waye maka, to in baka yaba musu ba shi ma Allah baka yaba masa ba. muna fatan Allah madaukakin sarki ya bi mu yabawa. Da farko ina miƙa godiya ta musamman ga Allah mai girma da buwaya wanda ya bani lafiyar da har na gudanar da wannan. Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata gare shi da farko da tsakiya da kuma ƙarshe. A mataki na biyu ina miƙa godiya ga iyayen wannan majalisi musamman shugaba na kwamitin wannan masallaci mai albarka Alhaji Muhammadu Bayranga Jada Matawallan Adamawa, Allah ya ƙara masa lafiya da shi da dukkanin membobinsa na wannan kwamiti. Ina miƙa godiya ta musamman ga limaman wannan masallaci mai albarka da kuma ladanan waɗanda mun ga karamci mun zauna zama na zumunci zama na ƙanƙuwantaka kamar yadda ya gabata a shekarar da ta wuce. Allah ya saka musu da alkhairi.
Amin.
Yadda Allah ya haɗa zumuncin mu a duniya Ubangiji ya sa mu kasance masu zumunci har zuwa aljanna.
Amin.
Ina miƙa godiya ta musamman ga Alaramma wanda ya taimaka mun wajen gudanar da karatun. Allah ya saka masa da alkhairi.
Amin.
Ina miƙa godiya har ila yau zuwa ga abokan faɗi tashin nawa Malam Isa driver da kuma Malam Abubakar shugaba ɗan agaji wanda ba sa gajiya kullum ina gama karatun safe su ɗauke ni su mai da ni kuma na rana ya zo su dawo su ɗauko ni haka dai tun farkon wata har yanzu. Allah ya saka musu da alkhairi. Muna miƙa godiya ta musamman ga ƴan media musamman Malam Umar wanda tare a nan muka zo muka tadda shi bare ma haka muka yi wannan gwagwarmaya da shi da Malam Bello bana ma kuma Allah ya sake ba mu dama. Sai kuma waɗanda muka taho da su daga Kano kamar Malam Mudassir da kuma Malam Abubakar Alabadala da wanda za ku ga yana ta magana ina cewa ya shiru ya ke shi. Sannan ga iyayenmu dattawa na wannan majalisi irin su Kanal Habibu da dukkanin waɗanda suka rako shi a yau suka zo don su sa mana albarka wanda shekarar da ta wuce a nan inda yake zaune tsawon wata haka muka ci gaba da gudanar da wannan tafsiri tare da shi. Bana kuma Allah madaukakin sarki ya sa da'awa ta ƙara faɗaɗa da haka an je an sake kasawa an tsare a wasu wajajen kuma don dai da'awar ta gudana wanda a jiya na san suna tare da Dr. Abdulrahman Sani Yakubu wanda shi ma ya rufe naka tafsirin ajiya. To Allah madaukakin sarki ya ƙara tsawon rai mai albarka,
amin,
ya ƙara wa rayuwa albarka,
amin,
ya ƙara lafiya,
amin,
kuma ya ƙara wa zuri'a albarka,
amin.
To haka nan godiya ta musamman ga bakin da suka kawo mana ziyara. Ga sunan da yawa a bayana akwai Alaramma Malam Sani mai shawi ɗaya ne daga cikin limamai na National Mosque na watan azumin Ramadana don gudanar da sallolin dare wanda muna tare da shi a matsayin uba daga jihar Kano. Yakan zo duk wannan lokaci yakan zo yin azumi a wannan gari don jagorancin sallah a masallacin National Mosque. To ya albarkace mu shi ma ya zo. Akwai Malam Abairo wanda shine shugaban ƴan cin na media ɗinmu kuma komanda na ƴan agaji na Dala Local Government shi ma wanda ya tattaki tun daga Kano jiya suka zo da shi da Malam Sani. Sannan akwai Malam Musa kamar yadda nake gani abokin karatuna ne wanda shi ya gudanar da tafsiri a masallacin Darussalam shi ma gashi ya zo. Sannan abinda nake tsammani akwai Malam ashe ga Dr. Abdulrahman din ma ya zo. Akwai Malam Abubakar Malam Muhammad Kabiru Sa'id wanda ina ce su san ya halatta yana bayana to ga Malam Akademi Islam da yake da yawanci sun zo ne bayan na riga na hau kujera to ba hango su nake ba. So waɗannan duk bayan Allah sun zo don su albarkace mu kuma su kasance tare da mu wajen rufe wannan karatu mai albarka. La'alla mutum ɗaya biyu zan ba su gaisa da ku su yi mana kalmomi na zumunci kuma su albarkace mu kafin mu cike ta hanyar miƙa abin magana zuwa ga su kwamiti na wannan tafsiri. Amma kafin haka muna miƙa godiya ta musamman ga waɗanda suka ɗauki nauyin sanya waɗannan karatuttuka a kafafen sadarwa na gida da kuma na waje, ina nufin na nan Abuja da kuma na sauran jihohi. Akwai Dr. Alhaji Ibrahim Jerawa dan bigirawa wanda ya dauki nauyin sa wannan tafsiri din a wasu gidajen radio a jihar Kano. Akwai tsohon dan majalisa na tarayya mai wakiltar Gaya da Ajingi Honorable Abdullahi Mahmud Gaya wanda shi ma ya dauki nauyin sawa a jihar Kano. Akwai Dr. Anda Aliyu wanda yake daukar nauyin sawa a jihar Bauchi FM Azare. Akwai chairman party na APC Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadin Islam wanda ya dauki nauyin sawa a Channel 5 NGA. Sannan kuma akwai Dr. Maria Bunkure karamar ministan Abuja wacce ita ma ta dauki nauyin sawa musamman tafsirin iyaye mata a nan garin Abuja wanda Rahama Radio suka yi ta sakawa. Dukkan waɗannan da ma wasu wanda ba mu sani ba, muna roƙon Allah da sunayensa kyawa da sifofinsa madaukaka Allah ya saka musu da alkhairi. Dukkan bukatunmu da nasu na alkhairi Allah ka biya mana. Dukkanin damuwoyinmu Allah madaukakin sarki ka yaye mana. Allah ka sanya wannan ibada da muka yi ta zama karɓaɓɓiya kuma ta zama sanadin tsira a gare mu a ranar gobe alkiyama. Wannan shine jawabina na ƙarshe wanda a yanzu zan nemi Malam Muhammad Kabiru Sa'id wanda ya kawo min ziyara muna tsaka da karatun a wata rana. Amma sai na sake roƙonsa na ce ka yi haƙuri ranar da za mu rufe da Allah ka sake dawowa. Mun yi ziyarar juna da shi ta fuskar karatu. Ni ma na kai masa ziyara inda yake gudanar da tafsirinsa. Saboda haka zan so ya tofa kalma ɗaya biyu a matsayin sanya albarka. Wannan shi ne abin da za mu tafi zuwa gare shi a yanzu.
Duk abin da malam ya karantar na Qur'ani kokarin da duk sauran malamai suke a tafsiri da sunan Ramadan na tafsiri suna kokarin da su ana tafsir da mutane da Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskan Qur'ani. Domin duk abin da mutum zai yi a matsayin sa na musulmi idan bai bi Qur'ani ba gobe kiyama ta ɗaurewa zai. Kuma duk mutumin da aka karanta masa ayoyin Qur'ani aka fassara masa a fassara ingantacce sannan bai aiki da shi ba ko da bai je ga wutar jahannama ne ya dawo zai masa amfani ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau tara yudhiqu ala an-nari fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mujrimin hatta jabal badalu ma kanu yakuna min qabl wa law kunna qadru ma kunna sana wa inna hum lakadhibun. Da za ka kai lokacin da aka yi da su a gaban wuta da za ka ga mutane suna tsaye ga wuta ga mutane lokacin da aka yi tara mutane za ka ji suna cewa da an yi da mutan duniya mu koma mu ce ba za mu kai su da ayoyin haka ba za mu yi ma su kalla ya ce bari ya bayyana da ya tuna abin da suka karanta su a kowai ko da an yi da gidan duniya da sun koma ga abin da aka yi su. Da duk mutum da Qur'ani bai zama ko masa wa'azi ba, su har kiyama ne zai ga wuta ya dawo da bai zama masa wa'azi ba. don saboda haka Allah subhanahu wataala abin da ya sokar mai karfi mujizan da take shirye da zuciya shi ne Qur'ani kuma shi da malamin da ya shayar da mu a wannan mata haka yake da Qur'ani na an so ka shiga duwa ku da kun Qur'ani do an danna hadal Qur'ani ala jabal la ra'u qaisan mutasaddiya min tashrikina wa tilka wa tilka amsal al mu'minin nas da an yatafakkaru dan haka duk abin da Allah ta fara ya tarantar da mu a Qur'ani tabbasan wahayi amma da yake kanta da muna ba Allah ta fara ya samu amfani da shi sannan alaƙar mu da malamin ba anan ba malamin cin ga togo muka san juna ina da cikin wannan da ta baka yadda ta togo yayi da mana ba hadin kuma ba da ne amfani sosai sakamakon haka an samu sanari da yawa da suka gumi sanna Allah ya sa ka amma da alheri wannan duk abubuwan da malai ya karanta Allah subhanahu wataala ya bashi adana gobe kiyama ka sami shi a gidan Allah ba kawai ta magana zan yi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi to malam muhammad Allah ya saka da alkai ana duka sanar da ni akwai alhaji abubakar kankin sauki wanda ya dauki nauyin sa wannan karatu a radio sarauniya maradi niger republic to shi ma muna masa addu'a da fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya habaka dukiyarsa
amin
Allah ya biya masa dukkan bukatunsa na alkhairi kuma ya yaye masa dukkanin damuwoyinsa to sannan ya ɗan kuwa tausiya ta a ƙarshe akwai da yawa daga cikin mutane da wannan azumi da aka shigo sun yi kokari sun yi himma musamman wajen halartar wajajen karatu sun samu fa'idoji da yawa na ilimi sun samu guzuri mai yawa na abin da za su bauta wa Allah to ku sani ire-iren waɗannan majalisai ba sai a iya Ramadana ake yin su ba kuma ka san addinin ka ka san yadda zaka bauta wa Allah ba sai a iya Ramadana ba lazumi ne matukar muna so mu mutu mu je mu gamu da Allah lami lafiya to sai mun abokanci irin waɗannan wajaji wajajen da za a rinka sanar da mu wane ne Allah menene manufarsa ta halittar mu ya zamu mu bauta masa ya zamu mu gyara rayuwar mu ya zamu mu yi ibada to dole ne mu lazumci irin waɗannan wajaji har bayan Ramadana da yawa daga cikin mutane sun yi kwazo sun yi himma na ayyukan alkhairi a Ramadana kama daga kansa azumi karatun alkur'ani an gane ko sadaka sallar dare da makamantan haka amma waɗansu mu tsammanin su a iya Ramadana ake wannan in Ramadana ya wuce kuma shike akwai da yawa daga cikin mutane wanda sun daina ayyukan sako shigowa Ramadana amma yanzu wasu Allah Allah suke Ramadana ya kare su sake komawa gidan jiya to wannan asara ce da tabewa kwarai da gaske mun yi gaba kar mu yadda mai baya wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin ubangiji yace kar ku juya baya sai ku yi asara yanzu ka koyi karatun alqur'ani to ka dore koda ba za ka iya yin irin na ramadana ba to amma kar ka daina duka ka koyi sallar dare ka dore koda ba za ka iya yin irin ta ramadana ba to kar ka daina duka ka koyi sadaka ka koyi halattar sallar jami'i wannan shine darasin da Allah yake so mu dauka a Ramadana ka daina wasu ayyukan sako to kar ka yadda ka koma kun rabbani wala takun ramadani ka zama mai bautar Allah ba mai bautar watan Ramadana ba duk mai bautar Allah to ya san Allah Ramadana shine na Shawwal shine na Zulqa'da shine na Zulhajj kuma yana hisabi a dukkan watanni kuma yana bada lada a dukkan watanni amma mutumin da bai san Allah ba sai a Ramadan bai bauta wa Allah ba sai a Ramadan bai guje wa sako ba sai a Ramadan to wannan mai bautar Ramadan ne ba mai bautar ubangijin Ramadan ba da ka wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankafa kar ku zama kamar wata mahaukaciya da aka yi a Makka ta tukka sakar ta da kanta da yamma da safe da yamma kuma ta zo ta ware ta Allah ya ce kar ku zama kamar haka da ka ya dan kuwa masu albarka malamai suna cewa ana gane mutumin da Allah ya dace da shi a Ramadan ya dace da duk alkhairar Ramadan bayan Ramadan. Ta yaya? Ta hanyar in ayyukan alkhairi ne a gaba ka daina duka ba. Idan ayyukan sako ne ka bari a gaba ka koma duka ba. To wannan ya nuna ka dace da Ramadan. Domin a ka'idar Allah idan kai masa aiki ya karba to yana kara maka damar ka ci gaba da yi. Amma idan kai aiki Allah bai karba ba to sai ka koma kamar wanda bai taba yi ba. Wannan kuma ba karamar asara bace, ba karamar tabewa bace. Ina roƙon alfarma kwaya daya na in sake bada dama ga Dr. Abdulrahman shi ma ya tofa mana kalma daya biyu, daga nan sai mu nade kayan mu mu janye, sai kuma Malam Umar ya zo. Dr. bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الأول من الآخرين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من صار على نهجه واهتدى بهديه من الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يبدو ما لم يدرك بعد وفدي نما غشيا بنا زون الدين سونا هوا نازونا زونا كسا وانا عمر يشي سينا وكم كبيرا ni ba ma so malam gani ba sai an gama karatu sai sana zauna a kasa an hadiya kace zauna kujira Allah ya kama ya sa Allah ya kama da ikhlas amin magana da malam din ita zan mai ne tata amma zai yi wa to ta fuska kuma a guje bazan sai su da yawa ba na saba cewa a wannan karatu da muke yi a masallacin mu kuma abin da ya bani sha'awa ta mutalla akwai wanda a masallaci ba sa mishi kwata-kwata kullum ina ganin tsokokinsu yau in zo na sai na gan su sai na ji farin ciki a raina abin da ya faranta mu shi ne waɗannan ɗaliban kirgi ne kuma suna neman ina ne gaskiya ciki tun da tarika nawa to ai bari su lalle ba ina ne ba ai ba su ji na ga wannan yana nuna fara kare tare da su don Allah ya albarka wata Ramadan kamar workshop ne wato wani ɗan takaitaccen lokaci ne da za ka koyi kai caji imaninka ka koyi a gashi a gashi na alkhairi kamar yadda mana ya kai ka saba zuwa wani kuma zai shi tafsiri to idan an yi ya wuce shi kenan ka bar Qur'ani ka bar karatu ke da siya jini mai zuwa ba ka san cewa na yi ne ne wajibi ba ne ya ta wata hadisi sa mai sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya na kauna bai kauna ba fiha illa ya sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya na kauna bai kauna ba fiha illa ya sallallahu alaihi wasallam kuma walahu wa aliman wa mutalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi duniya ne ba da yake da hadisi shi yake abin da yake cikin kamar Allah ya yi shi sai an bata Allah sai an dace da alaka an bata Allah sai ko wanda ya yi sallama wa cewa aliman sai malami wa mutalli ma sai kuma dalili hatta ke zuwa ta baka samu kanka a cikin dai bima ba shi ba ne mu ga aliman wa mutalli ma kuma da ni guda ne sai da kika fara da yanci kai ka so da shi masallaci kai ka so da shi wurin karatu amma da shi ka kawo shi da wani ciki shine za ka ga wuraren da aka saka kan da ba da riba ko bayan asuba wallahi malam mun ba ta iya zama su shi saurare ka ni ji shi yana kawo shi yana da kasuwa ba shi da lokaci ba shi da lokaci amma idan suka tafi suka ga masallah musamman salat asuba in suka ce mafarko tare ga hanyar gidan mutan da ake da wannan sai shi da awa a tsaye har an gama kai kuma sallacin ma an zo an same shi su ba su ambara ba kuma ba su ba da ba su da sana jira wannan su su ne babba ya kamata ka ka farka ka san inda ka fito ka kuma inda zaka tafi neman ilimi yana da kyau ko shi wajibi ne ba wai dai ba ana da labarai ba ne wajibi ne duk wani musulmi kamar yadda ta faɗa hadisi kuma ka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa duk da shi ba malami bane kuma ba dalil bane shi ne ne ba wanda ya shi da shi ne ko an shi ne ne kuma na ga imam Hassan barka ta saba sallah cikin dare yanzu ma a maimakon kai sha dai ma kusan a cikin da yake ne bai goma da farko dare ke goma a cikin dare duk sai ba ba da shi shi sharafin mu'min ya mu bille girman mu'min da mutuncin ta shi ne rika tsaya da dare na tabbata hadisin Abu Dawud Annabi sallallahu alaihi wasallam na shi al-yusru haquna ala kulli muslimin man sha'a minkum an yutra bi khamsi falyaf'al man sha'a minkum an yutra bi thalathi falyaf'al man sha'a minkum an yutra bi wahidati falyaf'al Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato shi sallar wuturi ko kuma ita sallar ta wuturi wato kamar wata haƙƙi ne babba wasu malaman suka ce wani ne ma shi ne magana hako haƙƙi ne babba wanda idan mutum ya bashi ya yi asara wanda ba asara ta ne a kan kowane musulmi shi ya sa ya ce kakka da rago da yawa ya ce wanda ya so ya yi wuturi da sallar rago biyar ne amma kada gari ya yi har ya fita ba ka yi sallar wuturi ba ka bi sallar da rago mun sha ne kuma fitar da salama da rafa yace idan ka so ka yi raka uku ma amma dai kan gare ni da rafa ba ya kare ki mun sha ne kuma fitar da rafa da shi raka ɗaya kan ni gare ni da shi sai ki tabbata ba raka ɗaya dan da raka ba sai da muhimmancin sai da mutuni ko an kira sallar asuba mutum da ka ce kar a kai ai wata nafila sai a kan fajr kushiri a ta ba da dama safa na bisina ya yi kuma ya ce ai idan ba ka wuce ko an kira sallar da ke zaka a yayin nake ci malam fiki da dare mu ta sallar kan fila malam fiki suka ce idan ya rage sauran kafar misali zara bi wuce ta fito misali yaka ko za ka yi rarraci idan za ka fita da lokaci kana azaka ba ma kana da lokaci da za ka rika a wuce to aka ce kada mu yi wuce ki sanan da aika asuba haddi ya yi da wani da ke wuce ba wanda da lokacin shi da ka tsaya da kai dan da ya amince saboda da na san ba wani ba ne kuma da shi ba da ta tun an abu da ke da wani da kala ya da wani da kala kuma ya da barka ya da barka a rayuwarka kai a ta ce zuciyarka za ka samu kanta da kwani a cikin zuciyarka idan ka san karshen alƙur'ani kuma karatun alƙur'ani ne shi ne ibada guda ɗaya wanda shari'a ba ta yarda da barka da duk halin da kake ciki duk halin da kake ciki shari'a ba ta yarda da barka da karshen alƙur'ani ba duk da wasu malamai sun fassara shi a kan sallar wuturi in ma sallar wuturi ne ai shi a karshen alƙur'ani duk da ne ana yawo da shi a guda ɗaya a halaka ɗaya Allah ya kuma rubuta ya Allah maka da dubu madana ne kudu da dai ne shi ko kudu da wani mutum ne da jin ma'a Allah ya kaddara da yawan ha sai shi ai ma Allah ya tsu ku da bare Allah ya tani ba za ku yi ba Qur'ani da kiya hakkin sa ba sun ka da kuma ma ya yi amma shi ko da kuma ke san da Qur'ani amma ni ko ya ya barin da abin da yake sauka da Qur'ani ne ma ai ma sai ku yi ba ta ku ba shi labari ya san cewa a cikin kuma islamiya wa aqalu yalmu da ta shiku a lokacin da yake rawa bayan kasa suna neman abin wato abin da za su kai ba suna neman abinci a wato suke zuwa a sai ki zuwa a garin mai ki bari Allah ya ce biya sai kada ku bashi labari wa aqalu ya yaqi min fi sabilillah ya san wasu suna safar yadda suna kamawa da mutum da Allah su suke ne suna yaki domin dokar mun Allah Allah ya ce biya sai ku bashi labari amma to kada da kuke ciki yake ne ne jama'a wani sirri ne da kurani da Allah ne ya kuma ka bato da shi shi ka karanta da kuma ta tambayi kana kai ma ka tambayi kai wannan wani sirri ne a cikin kurani ba ya ji ba ko duniyar da kake shi a cikin shi ka karanta to dan ba mai an rubuta ba wannan ba ko an ba shi su ci gaba da cikin kurani Allah ya rubuta da kana da barka da yawa Allah ba ya wa sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam wa assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dakta Allah ya saka da alkhairi to yanzu karshen tuka-tuka ce bahaushe ya ce idan ruwa ya yi tsami sai akuya ne ke mu kuma wai mai guri ya zo mai tabarma ne na ke wanda zan cike da shi shine mai gayya ne aiki ubanmu kuma malaminmu kuma mai majalisi Sheikh Hussein Zakariya da aka yanzu zan janye to malam Umar ya ce akwai lokacinsa na musamman daman dai na san wannan hidima ce ta majalisi to da aka shi malam Umar shi ne zai zo ya gabatar da malam wassalamu alaikum wa rahmatullah
وأصلي وأسلم على من رفع هذه الذكرى سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا أسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلوا ما أسلم من هذا السلام عليكم الذي دور
cikin tafsiri ana cikin karatu karatu ya fara nesa sai a kira su a ce aje aje ne mota har ya zai kai ga an ije doka duk wanda ya riga ya shigo ciki ba magana sanarwa da wayannan matamatsu muna roƙon wasu ba su ji da dadi ba wasu an fata musu rai wasu dai gashi ba mun yi bane don cin mutunci ko ainihin rashin ladabi mun yi abin da muke ganin cewa iya iyawan mu ya dace da haka in har mutum ya ji ba dadi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya hoci zuciyarsa ya kuma gafarta mana da haka wayannan malaman kuma da suka ziyarce mu da wannan masallacinsu ne malam da ya yi tafsira ya labin ne da nake ganin shi ne ba mu saba da shi ba sosai Allah ya saka da alkhairi mafiya yawan na masallaci masallaci ne na tabbatar da aqida bisa ga tsari da kuma koyar da aqida dan haka duk wanda yake mutumin aqida ne muna marhaba lalle da zuwa salon duk wanda kuma ya kauce muna bashi hakuri yayin nesa nesa daga wannan masallaci mun san an yi lokacin da mun kai makwabtaka da masu zagin sahabbai wanda har yanzu akwai daidaikun su da muke kuta da su suna cikin wayannan plazas din da shaurinsu mu sukan shigo ma akwai wata ran da wani ya shigo yana ana sallah shi kuma yana taka sallar ana sallah shi kuma yana taka sallar da haka da aka idar da sallah sai muka ce da shi to kai in ba za ka bi namu ba ka wurce mu masallacin mu bai yiwuwa muna yi ka zo ka ce za ka yi naku to akan wannan kuma muke haro gobe, in har dai muna tare to zo mu hada hannu wajen ce da addinin musulunci gaba, kamar yadda zamu gani a cikin wannan harabar ana ta kara samun ci gaba na abubuwa da dama, wanda kamar wanda suka zo bara babu wayannan shagunan, gashi an samu shagunan don masallacin ta tsayu da kanta. Yawan rokon da muna ta duba zuwa ga yadda za a yi, sai dai idan mutum Allah ya sa shi ya kawo da kansa, kuma wannan shi ne abin da muke so Allah ya taimake mu a kai. Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya raye da mu zuwa ga Ramadan masu yawa a nan shekaru masu dama a nan gaba, kuma ya ba malam koshin lafiya da kuma zo mana a kowace shekara don ya gabatar mana da wannan tafsiri. Sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwamitin wannan masallaci honorable Fulata daga Jigawa, da kuma sauran malamai da suke nan, su shi Colonel Shaibu da sauransu, Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Insha Allah za mu kira shi honorable Fulata, wanda shi zai yi jawabi a madadin chairman da kuma kwamitin wannan cibiya na Usman bin Affan. Assalamu alaikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبي الكريم. يوم السلام عليكم. أمد جن شغبان شن ونن مسلاشي شغبا ياجي هجي ياجي مكان ياجي ايكين عمراء shi yasa zan gabatar da wannan, inda ba da haka ba na ni ba zan zauna na ɗaya daga cikin ƴan kwamiti na masallaci ne. Muna godiya ga ɗumbin al'umma da ta taru a nan masallaci, kuma muna godiya ga Allah maɗaukin sarki da ya ba mu ikon ganin wannan rana irin kamar mai kamar wannan a nan wannan masallaci. Idan an tuna malam bara, mun nemi a yi mana addu'a kan abubuwa guda biyu ko uku. Na farko mun nemi addu'ar a yi Allah ya shirar da mutanen da suke zuwa masallaci don su zalunci masu zuwa ibada, masu zuwa masu sata takalma, wayoyi, yankan aljihu da sauransu. To kafin mu shigo nan, na tambaya bana yaya ake ciki, malam an tabbatar mun cewa ba wanda yayi kawo ko da fitowar an sace masa takalmi, ba wanda ya kawo gurbi an sace masa waya ko an yanke masa aljihu. Kaga addu'a ta karbu. Na biyu, malam mun nemi a yi addu'a ba da yiwu haka ana cikin tsanani, gero yana 100,000, masara ma yana 100,000, mun roƙi malam ayi mana addu'a Allah ya kawo mana sauki. Alhamdulillah bala gashi ana cikin azumi, gero yana 40,000, abubuwa sun sauko. Wannan yin Allah ne, ba yin wani bane. Har abada amfani dama na zuwa majalisi irin wannan shine akwai abu biyu: karatu na hani da kuma kara umarni na ayi. Idan ka yi dan kanka ka yi, idan ka ki dan kanka ki, ba kari malam da komai ba. Malam shi ya sauke nauyi na ilimi, umarni ya sada umarni na wa wanda halicce mu mu wanda ya saukar da Qur'ani in kai dan kanka idan ka kima dan kanka alhamdulillah da fatan mun amshi abin da aka karanta mana kuma da fatan cewar za mu ci gaba da kiyaye abubuwan da aka ce mu kiyaye kar mu yi za mu ci gaba da kiyaye abubuwan da aka ce mu yi daga nan sai mu zauna lafiya kasar mu ta zauna lafiya da fatan kuma Allah yadda ya sada mu anan muka zauna da mu saurari kalmar Allah Allah ya sada mu a fuskokin mu a cikin aljannatul firdaus Allah ya kiyaye malam muna godiya Allah ya sa ka sauka lafiya da jama'ar ka gaba daya assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari honorable Abubakar Hassan Fullata ɗaya daga cikin ƴan majalisar wakilai na wannan ƙasa a yanzu din nan daga jihar Jigawa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi ƴan uwa wato lokacin da aka fara tafsiri rana za a fara tafsiri akwai wasu fuskoki wanda mun gama tafsiri last year shikenan amma ana abin nan sai ga sun bullo Allah ya saka musu da alkhairi da ka gansu ka ga alkhairi kuma kullun cikin ayyuka na alkhairi Allah ya biya da aljanna akwai masu halattar wannan wuri akwai dattawa akwai matasa akwai sa'anni na mako to ba sani ba ni zan sa kaina cikin ina ne Mala Bakar cikin dattawa cikin dattawa ne to Allah ya saka mu kowa da alkhairi zani amfani da wannan dama mu kira ɗaya daga cikin mahalatta wannan tafsiri wanda na tabbatar toron da aka fara yana zaune kuma yana tsaye kuma kodiyo shi ana karatun tafsiri da shi har aka gama wanda zai yi jawabi a madadin sauran masu halattar wannan tafsiri shine barista Bala insha Allah zai ce mana wani abu a madadin duka dattawan da kuma matasa har ma da yara ƴan uwana Allah ya sa mu dace
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخ بسم الله الرحمن الرحيم ما غير ما cewa mun da wannan masallaci da dukkan ma غير ما cewa mun da wannan masallaci da dukkan manyan baki da suka halarci rufe mana wannan gagarumin tafsiri da muka yi a wannan babban watan Ramadan an yi mini kabun kazan kuku ne ina zaune a can kawai sai aka zo aka ce mai aini ne zan yi bayani a matsayin masu sauraro ba tare da sani ba to bana zargin su watakila sun ga cewa zan dan iya tabuka nawa ne dan kadan sai yasa suka gayyace ni na tabbata dukkan mu masu sauraro anan muna da manufa da muka haɗu a kai guda daya to wannan manufan namu ina tsammani cewa bai wuce manufan da yake sura Adariyat aya na 56 ba wannan manufan namu shine inda Allah Ubangiji madauke sarki yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan Allah bai halice mu ba da mu da jinnu sai domin mu bauta masa shi kadai so duk wanda ya yarda da wannan ayan ina tsammani ya zo wannan wurin ne domin ya samu ilimin yadda zai bauta Ubangiji yadda ya kamata a bisa ga sunnan manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'an nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zama daga cikin mutane guda hudu amma kada ka yarda ka zama cikin nabiyar wato wannan magana yana cikin majma' az-zawaid na Ali ibn Abbakar al-Haythami a volume na 1 shafi na 122 inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai ka zama malami ko ka zama almajiri ko ka zama mai sauraro ko kuma ka zama mai son su amma kar ka yarda ka zama na biyar kai ba malamin ba kai ba dalibi ba kai ba ka sauraren su kuma sa'annan kai kana can kana haushi da su kana tsanin su ba ka son su to asarin rai kenan na gaba ɗaya shine wanda ya zama na biyar din in ji wa daga bakin wa bakin manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba tare da wani bata lokaci ba ina fatan wakilcin da aka bani na representative na masu sauraro ina fatan na yi shi yadda ya kamata so muna godiya ga malam muna so Allah ya ƙara wa malam rayuwa ya ƙara masa basira ya ƙara masa imani sa'annan ya bashi iko kullum ya zo ga birnin Abuja a wannan masallaci ya dinga karantar da mu addinin musulunci mu sa'annan mu masu sauraro kar mu tsaya a sauraro ya zama duk abin da muka saurara mu dabbaga shi Allah ya ba mu iko dabbakawa Allah ya sa mu sadu da yaren Lailatul Qadr dukkan alherin da ke cikin wannan watan Allah ka ba mu dukkan sharri bala'i masifa Allah ya kore mana ya Allah muna roƙo ka kai mu da gida lafiya hada shi da iyalai shi da kuma dukkan waɗanda suka zo nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh ayi hakuri saboda lokaci zamu dan je a guje anan zan kira ɗaya daga cikin bakin mu duk da ba bako bane kuma ɗaya daga cikin yan committee wannan masallaci ne shi retired colonel Shaibu dan ya ce wani abu ka abin to shikenan tunda limamin sa yayi bayani shikenan insha Allah ya dauki ƴan uwa mun gode ma Allah akan yanda muka iso har ga zuwa wannan lokaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu haɗu kuma shekara mai zuwa na shekara 1447 insha Allah Allah ya hada mu da alkhairi a Ramadan mai zuwa da yardan Allah babban malamin mu Dr. Hussein Zakariya insha Allah shine zai rufe mana wannan taro da ayi hakuri da vote of thanks me yake kira da Hausa jawabin godiya da kuma a matsayin shi na cikin dattawa board of trustees na wannan masallaci ya gabatar da amma algawatu malam kafin kai jawabi zan so yin amfani da wannan dama in isar da sakon kungiyarmu na Muslim Professionals in Da'awa MPD koran nan da na isar ina isar da sakon MPD zuwa ga wurin malam Sheikh Abdullahi Balalau malam yake cewa nene MPD na san MPD sananne ne ga mafi yawan mu anan Muslim Professionals in Da'awa kungiya ce da take tattaro kungiyoyin da'awa ai kokarin a shiga wurare waɗanda ba na musulmai ba a kira su zuwa ga addinin musulunci kuma an shayin wannan shekara da shekaru a yanzu abin da muke da shi a record waɗanda suka musulunci ta ƙarƙashin MPD sun fi mutane 30,000 akwai kuma wani abu da MPD kan yi shine ba kawai an je an musulunta ba an musulunta an yi murna sai kuma a dauki mataki na karantar da su wanda alhamdulillah ana zagayawa a je wuraren da suke a karantar da su hasali ma idan za a tafi zuwa abin nan da'awa akan je da malaman da an gama a bar su su ci gaba da karantar da su na wucin gadi wata biyu ko wata uku sannan sai a zo kuma a ci gaba da fafutuka wurin samar da malaman da za su je su karantar da su na dindindin wanda Allah ya sa an yi wannan a duka a yankin arewa da kuma wasu yanki na jihohin kudu kuma a kwanan nan an je jihohi guda ina jin biyar jihar Kebbi da Niger da Adamawa da Taraba da Kaduna kuma alhamdulillah a kwana biyun da aka yi biyu ga wata da uku ga watan January an samu mutane fiye da 2000 da suka karɓa addinin musulunci kuma duk wannan ma bai hana a tura musu malamai ba kuma ana kai a wannan yanzu kuma insha Allah a ƙarshen April 21 zuwa 23 za a je jihohin Kano da Bauchi da kuma Nasarawa da mun so mu je jihohi 8 ne a lokacin sai dai resources suka yi mana karanci sai aka ce ai fighting down a rage 3 wanda daga baya alhamdulillah akwai yanayin insha Allah da za a je a ƙarshen a wurin lokacin Easter insha Allah za a je yankin Kano da Nasarawa da kuma Bauchi da yardan Allah saboda haka muna za mu tuttura abin nan zuwa ainihin kafafe na zumunta wanda mutane za su gani don su ga ayyukan da ake yi MPD tana da babban office dinta a Apo tana da babban headquarter sannan kuma akwai layazin office dinta nan Abuja nan National Mosque Muslim Professionals in Da'awa office sannan in ana son ƙarin bayani a samu shi babban liman ni ma zan zo a bayansa in isar da sako da yarda Allah Allah ya sa mu dace a nan za mu gaishe shi Dr. Sheikh Hussein Zakaria wanda zai yi vote of thanks sannan kuma ya rufe mana da addu'a insha Allah. Okay, vote of thanks insha Allah akwai algatu malam wani wai matsayin ka ake so ka sariyar kuma wani ya mana addu'a bayan kai amma sai ka ce ai a cike da insha Allah so vote of thanks now ka wani ko ai bara so ci ai a fi ana yi
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمان الدين شيبير عثمان بن عفان دكما مسلات عثمان بن عفان دمسلات وانا مسلات ندن دن دن na wannan masallaci wa Imam bin Affan muna so mu gabatar da godiya ga malamin mu wanda ya karantar da mu wata guda maganar Allah subhanahu wataala. To a gaskiya wannan taron namu gaba daya sai mu ga cewa mun gaza ba za mu iya gode masa ba sai muka tattara wato bukatar mu da roƙon mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya gode masa. Ba za mu iya gode mishi ba don haka muna roƙon Allah ya gode mishi. Kun gane abin da nake nufi? Domin godiyar mu tana da iyaka amma idan Allah ya gode maka to shi kenan har abada abada. So da gazawar mu ta sa muka koma ga Allah mahaliccin mu ya gode wa malam bisa ga wannan hidima da yayi. Mutum ya bar iyalansa, ya bar danginsa, ya bar makabtansa, ya bar almajiransa, ya bar malamansa, ya taho wani gari daban, sannan ya zo ya hana idonsa bacci, ya hana kan sukuni, yana tunanin yana nazarin me zai faɗa mana gobe. Wannan ba karamin al'amari bane, karamin ba wato ibada ce babbar kwarai da gaske a cikin wannan wata mai albarka. Don haka roƙon mu ga Allah subhanahu wataala Allah ya mamalan baiwa da ikhlasi sannan ya bashi ilimi wato wanda yake dararren ilimi kuma ya bashi baki da harshe na bayani yadda kowa zai fahimci abin da yake nufi. Muna mamalan wato kuma Allah ya bashi lafiya dararriya kuma mai gwabi don ya kasance wato mai karantar da mu har ƙarshen rayuwar mu ko tashi rayuwar mu. Haka muna gode ma waɗanda suka rako malam su ma suka bar iyalansu da garuruwansu da sana'arsu gaba ɗaya suka zo don taya shi wato gabatar da wannan karatu wanda ake yi na wata-wata wato watan Ramadan. Gode mu ta musamman tana ga ainihin kwamitin masallacin nan a ƙarƙashin shugabancin limaminmu babban limaminmu Dr. Umar Aliyu Yanda da kuma na'ibinsa Dr. Umar Rufa'i wanda su suke gwagwarmayar tafiyar da wannan masallaci dare da rana. Sannan kuma a cikin wannan wata suna tafiyar da ciyarwa da ake a wannan masallaci tare da godiya ta musamman ga duk wanda ya kawo ko da wato roba ɗaya ce ta fiye wata ya kawo masallacin nan ko da biyu ne kwaya ɗaya wani ya ci don ya karya azuminsa. Muna godiya gare su gaba ɗaya sannan muna kira ga almajirin da ke zuwa wannan masallaci don a san abinci. Kada su zama dabbobi kawai zama cewa zuwansu nan don su ci abinci ne kawai a jikinka da tsokarka da jininka da kashinka da jijiyarka suna bukatar abinci amma ranka yana bukatar wani abun da ba abinci bane shi bai bukatar kuɗi bai bukatar riga bai bukatar abinci yana bukatar wato ambaton Allah subhanahu wataala. To ba bai wannan bai yiwuwa sai an yi ilimi sai an yi karatu. To muna roƙon su ga muna kuma haɗa su da Allah cewa su kuma buɗe littafi a koya musu addini a cikin watannin gaba ɗaya. Sannan 'yan agaji da suka kawo gudunmawa da 'yan sakar da suka kawo gudunmawa da sikiritin masallacin nan da suka yi kula da ainihin dukiyoyin masallata da kuma masu zuwa karatun nan Allah ya saka masu alkhairi. A ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala maimaita mana wannan darasi maimaitawar mai yawa kuma ya amshi abin da muka yi na ibada. Sannan a ƙarshe Allah ubangiji ya rubuta mu cikin waɗanda yake gafartattu ne rahamammu ne sannan 'yantattu kuma daga azabar Allah har abadan abada. Wassalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Words of elders, words of wisdom, highly encompassing as well. Allah ya saka da khairi, ya kunsa ababe da yawa, Allah ya biya da aljanna. Insha Allah zamu kira daya daga cikin malamanmu, malami Minshawi, ayakuri. Malami Minshawi shine zai rufe mana wannan karatu da addu'a insha Allah.
Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abin da shi malam da tare yayi sunansa addu'a. Dan dai an girmama ni ne an ce ni ma nayi addu'a. Wato wata magana yayi shi malam ya sani yare na ne ni da shi. Malam Zakariya yayi ta. Allah dai tashi yaban Annabi Dawud sai yace wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitab. Duk sanda malam zai yi bayanai in dai da Hausa ne in Allah da in dai kai Bahaushe ne zaka karu shi malam Zakariya ya faɗa so duk sanda ya fito da Hausa a ilimi yayi maganganu sai ce malam Allah ya maka abin da yayi wa Annabi Ibrahim rabbana taqabbal minna da yayi abin nan so wannan shine so da aka sai mu Annabi salati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد الله ما يدا مالن غدا لافيا دوون da suka zo daga garuruwan su dan halatta wannan guri Allah mai da su gida lafiya Allah ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya maina maganin damuwar duk da kasar nan take ciki Allah ya mana maganin duk damuwar da kasar da take ciki اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا اللهم وفقهم لهداك وارزقهم للبلانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتقربهم وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين